sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hankali. A yau ranar Laraba, 29 ga watan Disamba na shekarar 2021. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar IFAB da ke rajin ballewa daga Najeriya ta musanta kama shugabanta na Enugu da rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi. Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu ra'ayoyi kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya. Allah isa haka Allahumma amin. Kotun kolin kasar Gambia ta yi watsi da kalubalantar nasarar shugaban kasa Adama Barrow a zaben da ya gabata a ranar Talata, inda ta ce karar ba ta bi hanyar da ya kamata ba. Kamar yadda takardun kotun suka nuna, Barrow ya lashe zaben ranar 4 ga watan Disamba da kimanin kashi 53 na ƙuri'u da aka kada. Abokin takararsa Usaino Dabo ya zo na biyu wanda ya samu kimanin kashi 28 na ƙuri'u. Su kuwa wasu 'yan takara biyu sun ki amincewa da sakamakon zaben, wanda suka yi zargin cewar an tafka magudi a rumfunan zaɓe, amma ba su ba da wasu shaidu ba. Jam'iyyar Dabo ta United Democratic Party UNDP ta roki kotun kolin da ta soke sakamakon zaben a mako mai zuwa, duk da cewar masu sa ido kan zaɓe sun ce an gudanar da zaɓe cikin adalci. Kotun ta yi watsi da ƙarar ne bisa hujjojin cewar jam'iyyar Dabo ta gaza tuntuɓar shugaba Barrow a cikin kwanaki 5 na shigar da ƙarar, wanda ya saba wa tsarin shari'a na gaskiya a Gambia, in ji majiyoyi na shari'a. Jam'iyyar UNDP ta gaza cika sharuɗan doka na 11 na zaben ƙasa wadda ta buƙaci a shigar da ƙara, in ji alƙalin kotun Hassan Jallo a hukumance. Mahukunta a Sudan sun bada tabbacin cewar aƙalla mutane 38 ne suka mutu sakamakon ruftawar mahaƙar zinare a yammacin lardin Kordofan. A cewar kamfanin haƙar ma'adanai na gwamnatin ƙasar, a cikin wata sanarwa da ya fitar, ya bayyana ruguzawar rufaffun ma'adanai da ba sa aiki a ranar Talata a wani ƙauye mai tazarar kimanin kilomita 700 kudu da babban birnin na Khartoum. Kamfanin haƙar ma'adanan ya wallafa hotuna a shafinsa na Facebook da ke nuna mutanen ƙauyen suna taruwa a yankin, yayin da aƙalla ma'aikata biyu ke ƙoƙarin gano wasu da suka tsira da ransu ko kuma gawawwaki. Amma dai ba a bayyana lokaci da mahaƙar za ta dawo kan aiki ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Aƙalla jimillar garuruwa 116 a jihar Bahia da ke arewa maso gabashin Brazil ne ke cikin dokar taɓaci sakamakon ambaliyar ruwa a ranar Talata, wanda aka yi ta samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin tun daga ƙarshen watan Nuwamba. Haka zalika ambaliyar ta mamaye garuruwa a wasu jihohi aƙalla 5 a arewa da kudu maso gabashin Brazil. A yan kwanakin nan a Bahia, ambaliyar ruwan ta shafi mutane fiye da 470, aƙalla garuruwa 50 ne ruwan ya mamaye gidaje da wuraren kasuwanci, inda ruwan ya tilasta wa mutane barin dukiyoyinsu. An bar dubun dubatar mutane ba su da matsugunni ko kuma aka raba su da matsugunnin nasu. An samu mutuwar mutane 21 tare da jikkata wasu 358 a cikin ƴan makonnin nan.
Ina jima kadan zamu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan zamu leka Najeriya, inda rijinar sojin kasar a baya-bayan nan ta yi shela cewa ta kama wani jagoran kungiyar nan ta IFAP dake rajin ballewa daga kasar dan kafa kasar Biafra. Mr. Godwin Mandi a wani simame mai suna Operation Golden Dawn. To sai dai kuma kungiyar IFAP ta musanta kama shugaban nata na Enugu. Wakilin mu na yankin Niger Delta Lamid Abubakar Sokoto ya aika mana da rahoto kan haka.
A baya-bayan nan ne dakarun rundunar sojan ƙasar Najeriya dake runduna ta 82 a birnin Enugu ta ce ta kama wani Mr. Godwin Nnamdi dake zaman shugaban kungiyar nan dake fafutukar kafa kasar Biafra ta IFOP dake Enugu. Mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya Brigadier General Onyema Inwachuku shine ya bayyana haka a cikin wata sanarwa. Rundunar ta sojan Najeriya ta ce ta kama Mr. Nnamdi a cikin wani samame da rundunar ta kai a yankin domin share fage. Rundunar sojan Najeriya da ta yi artabu sannan kuma ta kama manyan bindigogi irin AK-47 da kuma albarusai da dama. To sai dai kuma kungiyar nan da ta yi kaurin suna wato IFOP da ake zargi da halaka dimbin rayuka to ne ta musanta bayanan na rundunar sojan kasar. Musa Cinazo Inwachuku shine mai magana da yawun kungiyar ta IFOP bangaren kanan Mr. Nnamdi Kanu.
Investigation I have made so far, I have not received any reports concerning that they are arresting ESN or commander.
Yana cewa ne dai mun gama dukkanin binciken da muka yi kan cewar rundunar sojan Najeriya ta fidda wata sanarwa ta kama jagoran kungiyar IFOP a birnin Enugu. Bamu samu wani rahoto ba game da kama daya daga cikin komandodin mu. Saboda haka wannan labari ba gaskiya bane, duk da yake kwana biyu bamu ji ba daga komandodin kungiyar ta IFOP da kuma wasu mutane da suke da kusa da su. Ba zan ce 100% ba.
Information or that news is fake.
Haka kuma Mr. Cinazo Inwachuku ya kara da cewa
on daily basis the Nigerian army they kill innocent youths, the indigenous people.
Yana cewa ne kusan kullum sojoji suna shiga lungu da sako kuma suna kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, a musamman membobin kungiyar ta IFOP. Rundunar sojan Najeriya ba ta iyawa da zuratan dakarun tsaro na kungiyar ta IFOP. Dakarun na IFOP dai suna iya bakin kokarin su ko dai kide ba a ganin su akan titi.
Army cannot penetrate ESM.
Kungiyar ta IFOP dai da ake zargi da kashin jami'an tsaro da dama da kuma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ta ce akwai mafita ta samun zaman lafiya.
The only solution, give us a date of referendum so that we can decide. I want to be a Nigerian.
Yana cewa ne mafitar ita ce za a samu zaman lafiya a yankin na kudu maso gabashin kasar. To amma kuma sai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bamu cikakken incin mu da kuma dukkanin hakokin mu idan muna bukatar sake kasancewa a Najeriya ko kuma ballewa. To ne dai masu sharhi akan harkokin yau da kullum suka fara tofa albarkacin bakin su kan wannan dambarwa. Barista Mu'azzu Liman Yabo mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Abun yana da ban tsoro. A ce tsakanin su jami'an tsaro har yanzu ana da kaddama game da jayayyar abin da ya faru tsakanin su bisa da samun rinjaye ko rashin rinjaye. Kamar da a ce yanzu ana samun galaba, duka waɗannan ƴan tawaye suna zama tarihi. Ba yau ba dai ne ake faɗa da su. Da a wuri ɗaya yanzu ya zama ruwan dare ga mai duniya. Kaga ga a arewa ne ƴan ta'adda, ga kuma IFOP a kudu maso gabas.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gai da Lamido Abubakar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya talata Beijing ta zargi Amurka da rashin gaskiya da mugun wasa a sararin samaniya, inda aka kusan yin karo na kud-da-kud tsakanin tashar sararin samaniyar kasar Sin da tauraron dan adam da kamfanin SpaceX na Elon Musk ke sarrafawa. Tiangwan sabuwar tashar sararin samaniyar kasar Sin dole ta amfani da karfin tuwo don gujewa karo da tauraron dan Adam na Stalin a watan Yuli da kuma a watan Oktoba kamar yadda wata takarda da Beijing ta mika hukumar kula da sararin samaniya na Majalisar Dinkin Duniya a wannan watan bayanin ya ce abubuwan da suka faru sun kasance masu hatsari ga rayuwa ko kuma ga lafiyar ƴan sama jannati a tashar sararin samaniya ta kasar Sin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Sin Zuan Lijuan ya bayyana wa manema labarai a jiya talata cewar Amurka ta yi watsi da wajibcin da ya rataya a wuyanta a ƙarshen yarjejeniyar kasa da kasa lamarin da ke zama babbar barazana ga rayuwa da lafiyar ƴan sama jannati Hukumar ƴan sanda ta Hong Kong ta ce da safiyar yau Laraba ta kama wasu manyan ma'aikata shida ko kuma tsofaffin ma'aikata a wani kamfanin yaɗa labarai na kafar yanar gizo da ake zargi da haɗa baki don wallafa wasu kasidu masu tayar da hankali tashar talabijin ta TVB ta Hong Kong ta ce mutanen shida sun fito ne daga kamfanin dillancin labarai na Stand News gidan jarida na yanar gizo mai ra'ayin demokradiyya wani da ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ya ga motocin ƴan sanda hudu a wajen ofishin kamfanin dillancin labarai na Stand News a wata sanarwa da rundunar ƴan sanda ta fitar ta ce ta kama maza uku da mata uku masu shekaru daga 34 zuwa 73 kuma ana ci gaba da bincike a gidajensu kamfanin labarai na Stand News ya ce daya daga cikin waɗanda aka kama shine Ransom Chan mataimakin editor wanda kuma shine shugaban kungiyar ƴan jarida ta Hong Kong kamfanin dillancin labaran ya fitar da wasu hotunan bidiyo na ƴan sanda sun isa gidan Chan tare da nuna mishi sammacin kotu ana tuhumar su ne da laifin haɗa baki wajen buga wasu littattafai masu tayar da hankali wannan takardar kotu ce kuma wannan katin garanti ne haka zalika an ji wani ɗan sanda na cewar wayar ka tana kawo mana cikas na gudanar da aikinmu
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Masu sauraro wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafa mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da me lafiya shekara kamar kwana ce yayin da muke kokarin sallama da wannan shekara ta 2021 zamu karkare shirin ciwon yammaci da waiwaye akan wasu muhimman maudu'in da muka tattauna akan su. To idan mai sauraro na biye da shirin daga farkon shekarar nan cikin watan Janairu mun yi duba akan muhimmancin ilimin mata inda muka karbi bakoncin kwamishinan albarkatun noma ta jihar Yobe Dr. Meru Ahmed Amshi da Hajiya Asma'u Abewala shugabar kungiyar Azawaj Women and Children Center dake nan Abuja.
abu yana tashi ne daga fida shi yasa muke ta maganin cewa mata su biyu mahaifiya ta Allah ya ji kawai tana karantarwa a yarwa da matsalolin gidanu ta ce ita local craft za ta koya ana kiranta maman local craft a hakan ma mu muka yi yanda muka sa ta yi retire dan ta huta duk da haka ana zuwa gida tana karantar da Qur'ani tana tatsa ni ta ga mutum baya karatu kuma baya sana'an komai da haka aka taso karatun nan dai ayi aiki ayi tsafta kin gani da discipline ka koya wa yaro ibada sa'an nan ka nuna mishi amfanin lokaci kar ka bata lokaci yanzu nan ayi kaza to sai ki ga mutum ya hada wayannan abubuwa cikin taimakon Allah sai ki ga ya tashi da shi to kin ga wannan yana cikin wasu abubuwan da ni na tashi da shi to da aka zo aka yi mini aure sai zama shi mai gidan yana da interest shi ma a makaranta ni ina degree shi yana HN din sa to a haka mu zo hutu yana encouraging dina wata ran zan yi fishi kaman da na koma masters na taba fishi na ce ni wannan abu kaza yace zaki je ki to kin gani in ka samu fahimtan wa'anda ke tare da support sai kiga Allah ya taimake ka ina degree na haifi baby na farko ina NYSC na haifi na biyu haka dai ina ma PhD don haka aure baya hana karatu amma ka samu support daga family ka samu support na wanda kuke tare amma samun haka ba zai ba sai da biyayya
to hajiya menene ya baki kwarin gwiwar kafa wannan kungiyar
ki a lokacin da ina aikin gwamnati sai abubuwa da mun yadda ne suka tare da hankali wanda ya zama to nace insha Allah ina da rai lafiya zan tada wannan NGO domin saboda batun tarbiyya tamu ta tsabbare daga gida ne babu wannan koron da ya zama to da uwaye suke da shi kuma zaki ga cewa ba iyakka ba ko iya wani aka baka amana in dai matsayin iyakka cewa za ka kalle ta ba ko da ku akwai aure tsakanin kai da wannan yarinya ba za ka kalle ta ba to yanzu abu ya baci za ka ga ya ubaki ma ya tabi to ki ga ya mu wannan abun yana faruwa cikin gida ne ba to shi ne yake miki magana batun tallafa wa mata ne idan mace tana da halin wadannan abubuwan za su rage because ke mace zaki zaman to kina lokacin kallon yake tana bukatar wani abu nan take za su ta ga ya miki kuma sannan idan wani abu ya same ta kina da karfi barin ga miki gaskiya mu mata abin da sai ake cutar mu nan arewa abu uku ne fa babban abu ma shine batun wannan zaman to mace tana da abin hannunta ba wai abin hannunta ne kudi a ce sunanta yawo mai arziki ba a'a tana da abin za ta dauka makanta lalura gurgudu abin da take dauka na ta makanta amma inda zaman to ke mace kina ta kanki ke ma kina ta neman wanda zai taimaka miki da naira 500 da naira 300 da naira 200
duba ga yadda ake yawan samun matsalar cin zarafi a cikin al'umma kungiyar Mastery Institute of Applied Psychology dake Abuja ta shirya taron wayar da kan mata akan matsalar cin zarafi a zamantakewa da wasu dalilai dake haifar da su tare da wasu daga cikin waɗanda suka shirya taron Hajiya Maryam Gwandu da Dr. Amina Ahmad Shehu
ni na yi auren farko ban taɓa sanin cewa tsakanin mata da namiji ana faɗa ba wannan sabuwar rayuwar da na samu kaina duk da cewa dan uwana ne muka zo muke ta samun matsalolin da ban gane ba so daga baya mun rabu na sake yin wani aure shi ma haka nan idan har abin da suke da muhimmanci a rayuwar ki idan suka zama cewa suna da bambanci tsakanin ki da ke da shi wanda za ki aura din to za a samu matsala premarital counseling yana kyau so idan kuka zo under premarital counseling akwai abubuwan da idan aka tambaye ki aka tambaye shi zaki san cewa me you can come and have a common ground you can work on those sannan kuma akwai tun nan din kuma za ki iya fahimtar cewa idan fa aka yi auren nan ba tare da an gane yadda za a tafiyar da auren nan ba bisa waɗannan matsalolin to za a samu matsala.
To Dr. Amina.
Inda na samu kaina yanzu ba taimaka wa mutane kawai nake iya yi ta abubuwan da ya damu cikinsu ba amma kwakwalwarsu ba. Saboda wani lokaci mutum ma sai ka ga ba ka da kuzarin tashi kai komai a rayuwa saboda abubuwan da ka ɗauka wahalhalun rayuwa sun yi yawa da sauransu.
To me kuke fatan cimmawa da wannan taro?
Wannan taron an yi shi ne saboda a yi ma mutane assessment su fahimci ina ne suke da matsala a wani wuri ya kamata su nemi improvement a rayuwarsu taimako sannan kuma za a taimaka mishi da therapy inda zai gano abubuwan da suka shafi rayuwarsu tun lokacin da yana yaro waɗanda su suka yi contribution to inda yake a yanzu su ne suke contributing to yawan matsalolin ma da ake samu a rayuwa ba aure kadai ba amma har da aure misali wanda ya taso ya ga gidansu ana cin zarafin iyayen shi idan mace ce za ta dauki cewa aure ya aka yi don haka za ta yi aure miji yana cin zarafinta amma za ta dauki wani mataki saboda haka ta ga ana yi dan namiji ne kuma ya taso gidan su ya ga ana cin zarafin mahaifiyar shi so sai ya dauki cewa ai shine abin da ya kamata namiji yayi idan namiji yana da iko a gidan shi don haka ya kamata ya nuna shi ya isa zai nuna ikon nan zai rika cin zarafin matar shi shi ma saboda haka ya taso ga ana yi a gidan su yara suna koyon abin da suka ga uwayen su suna yi ba wai abin da uwayen su ta ga musu cewa su yaya yanayin halin da mutum yake kai shi ga shi zarafin wani wato wannan abu ne da yake da hanyoyi da yawa hanyoyin da za a iya dubawa a ga an samu ci gaba ta irin wani abubuwan da suke damun mutane banne mata da yara a yanzu kuma abu daya mata ba su da yancin kansu Allah ya ce mu mata da maza ya halice mu duka kowa da yancin sa ya dora maza akan mata amma ba cewa mata ba su da yancin su saboda haka dole mata a tashi a san me Allah ya ce me addinin mu yake koya mana ba abin da wasu suka gaya mana ne
sannan a watan Maris kuwa shirin ya karbi bakoncin Hajiya Binta Speaking yar jarida kuma mai fafutuka a kafafen sadarwa na zamani da Hajiya Aisha Mu'azu masaniyar halayyar dan adam da zamantakewar iyali a game da makomar rayuwar matan da auren su ya mutu a kasar Hausa
akwai wata mata a da ke so take zuwa take mu wannan matar in tana ga mai irin kaskancin da ake mata a gidan su iyayen su yan uwanta maza su kawai saboda wai auren ta ya mutu akwai kaninta na kusan kashe da sare da ta yi to a cikin gidan iyayen su kuma duk iyayen nasu da uwa da uba da suka bashi gaskiya saboda ba sa san sunan ya bace sannan kuma ga talauci wanda za ta zo gida ba sana'a ba kuma kowa ne zai dinga duban ta yace a baran sai muke ta dinga ba ta dan kudin da za ta sai hoda ta sai fat shi yasa zaka ga zawarcin bashi da dai kwarai to amma in ya samu mace kuma ba yanda za ta yi da yin aure da sakin su ina daga cikin kaddarar rayuwar dan adam wata in Allah ya shirya mata za ta auri maza goma sai ta aura ba kuma rashin hakuri bane ba wata zaki same ta in tana baki account na zaman auren nata zaki ga tana da hakurin gaske tana da halin mata na gari illa kaddarar rayuwa akwai kuma wasu matan zaki gan su fitinannan gaske kuma Allah baya bawa mazan sa'ar su take su ma gaskiyar magana Hausawa sai min gyara sha'anin cewar in aure ya mutu a yarinya in ta zo gida duty din ta tunda ta je gidan aure ta iya aiki dan haka ta zo gida kowa ya huta kenan ita ce wanke wanke ita ce shara ita ce girki ita ce din wanke ta haihu a tura ta a ce ta je ta mata zaman jego ita ce reno ido duk wannan aikin ta ne a matsayin ta na mace za ta iya amma kuma ita ma yar adam ce tana da aspirations tana son shi zawarcin ba wai rigatta yi a matsayin ta na dan adam bai rigatta da komai ba
to Hajiya Aisha ya kike kallon wannan al'amari
an sake ƴaƴan su wasu iyayen sai su ce ba dai a gida na zaki zauna ba sai dai ki nema inda zaki je ki zauna to fi sabila lai in bata dawo gidan iyayen ta ta zauna ba gidan wa za ta je ta zauna to kin ga daga nan sai ta tafi gidan kawa ta zauna ta yi kwana biyu kawa ma ta gaji ta tafi gidan wata kawar ta zauna ta yi kwana biyu ita ma ta gaji to kin ga ta dinga yawo kin to kin ga daga nan har sai ta samu namijin da zai zo ya nuna mata cewa shine wakanta shine namanta ya zo ya ce zo ga gidana na baki ki zauna yana mata goma na arziki to kin ga dole za ta sake mishi saboda ita a tunaninta za ta ga kamar shi yafi son ta iyayenmu mata da maza ya kamata mu zauna mu nazari cewa in yarka ta fito daga gidan miji wallahi ba karshen duniya bane haka Allah ya kaddara in ma halinta ne ba mai kyau ba kaga Allah ya baka wannan lokacin da sai ka musa tarbiya sai ka ce to kin gani abinda kika je kika yi a wancan gidan yanzu ba za a koma ba ka sa ta a gaba ka kara fadakarwa so su kuma mutane abinda ke gaban su shi za su gani abinda suka ji a zauri shi za su yi amfani da shi a'a ai yar wane auren ta ya mutu kinga anan akwai matsala ko kuma sai ce mahaifiyarta auren yarki ya mutu kin bikin je bikin baza to kinga wani ba zai dauki abin yanda ke kika dauka ai yarki ta je ta yi wani mugu abu ne miji ya sako ta ta kasa zama aure kinga san ta mu iyaye mu muke ba da fuskan a zagi ayyanmu ya kamata duk abin da ya faru tsakaninka da danka tsakaninka da danka ne wannan sirri ne na ƴaƴa da uwa da wani abin da ba za ki iya gaya ma mahaifiyarki ba za ki gaya ma mahaifiyarki to kinga anan ma za ki samu kwanciyar hankali in ba wai ta daga miki hankali ba
to mi sauraro duka abin da lokaci ya bamu dabar gabatarwa ke dan a yau amma zuwa makon gobe da yaddar Allah za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyin su sai kuma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya
a gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma lokaci ne da Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan kasar Kamaru.
Fara san jaridan mu na wannan mako ne da jaridan Economist ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta kwana mata mana cewar unguwanni 29 ne dai za su samu garabasan ruwan sha na rijiyar Burtsatse a tsaye a jihar gabashin kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a babban birnin jihar Batuwa. Akalla za a kashe kudade har sama da miliyan 15 na saifin kudin Kamaru wajen gina waɗannan rijiyoyin burtsatsen wanda jama'a za su yi amfani da su na yau da kullum. Sai kuma jaridar Luju anda ita kuma take ministan cikin gida na kasar Kamaru Mr. Atanganji ya yi kira da babban murya ga gwamnoni don ganin cewa an maido da zaman lafiya a fadin kasar domin kasar Kamaru tana gab da karban gasan cin kofin kwallon kafa da za a gudanar na lahiyan Afirka a fadin kasar. Yace dole ne a sanya idanu kuma a yi aiki sosai matuƙa gaya domin ganin cewa mata gari ba su kawo mana matsaloli a cikin kasar Kamaru ba. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune anda ita kuma tace sabon shugaban hukumar kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o wadda ya lashe zaben da aka gudanar na neman kujerar wannan hukumar tsakanin sa da tsohon shugaban hukumar na kasar Kamaru Saidu Bambon Joya wanda tsohon kaftin din kasar Jamhuriyar Kamaru ya lashe zaben har ya fara aiki da dangadan domin ganin cewa ya cimma burinsa wajen yin alƙawarin da ya yi wa al'umma na farfaɗo da martaban kwallon kafa a kasar ta Kamaru. Sai kuma jaridar Luju anda ita kuma ta yi mana bayani ne cewar direbobin manyan motoci da na taxi-taxi sun ce ba su yi yajin aiki a Beniya wunde domin irin yadda suke ganin gwamnati na tsawwala musu wajen biyan kudaden haraji a kansu. Shugabannin kungiyoyin masu aikin jigilan fasinjoji a kasar sun ce muddin dai idan gwamnati ba ta cika musu muradinsu ba za su yajin aikin da sai baba ya gani wanda ba a taɓa yi ba a fadin kasar. Kuma ashi hakan na faruwa ne yayin da makonni hudu kacal suka rage kafin fara yin kwallon kafan nahiyar Afirka wanda kasar Kamaru za ta karbi sama da guda 24 a kasar da ma waɗanda za su shigo yawon buɗe idanu. Za mu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne da jaridan Ekohosanti anda ita kuma ta ce zamantowar Samuel Eto'o shugaban hukumar kwallon kafan kasar na FIFA yana da namijin aiki a gabansa wajen ganin cewa ya farfado da duk waɗansu al'amura na wasanni a fadin kasar baki daya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Malam Awal Garba, madalla. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Kotun kolin Gambiya ta yi watsi da kalubalantar nasarar da shugaba Adama Barrow ya yi a zaben kasar da ya gabata, inda ta ce karar ba ta bi hanyar da ta dace ba kamar yadda takardun kotun suka bayyanar. Mahukunta a Sudan sun ba da tabbacin cewar akalla mutane 38 ne suka mutu sakamakon rubtawar mahakar zinare a yammacin lardin kudancin kasar. Jimillar garuwa 116 a jihar Bahia da ke arewa maso gabashin Brazil ne ke cikin dokar taɓaci sakamakon ambaliyar ruwa a ranar Talata wanda aka yi ta samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya tun daga watan Nuwamba har ya zuwa yau. Haka kuma an ji cewar ajiya Talata Beijing ta zargi Amurka da rashin gaskiya da mugun wasa a sararin samaniyar sama, inda akalla aka kusan yin karo na kud-da-kud tsakanin tashar sararin samaniyar kasar Sin da tauraron dan Adam da kamfanin SpaceX na Elon Musk ke sarrafawa.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. za kuma izu shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harambe da yake ni gabatarwa, sai Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carl. Ni Sarfil Hashim Gumal da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.